Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma a wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Shirin. A yau 13 ga watan Satumba na shekarar 2024, shirin yau da gobe na Kaduna garin Gwamna. Inda a yau shirin zai yi magana akan wani batu da ya shafi mata zalla. Wasu kan ce kishi kumallon mata, duk da shike dai ba kishin kai tsaye za a tattauna a kai ba. Shin ko mace tana iya yi wa kishiyarta wani aiki? Wato dai yi wa kishiya aiki. Sai a biyo mu a cikin shirin na yau da gobe.
A gaskiya ba zan iya ba, bari ma dai in miki mai kankat, ba zan makishiya aiki ba. Ina tana kishiya, ni kishiya ta kuma tsaya ina wani faman aiki, wallahi ba zan mata ba gaskiya. Gara in yi waje in je in nemi aiki.
Haka yake masu sauraro, ba tare da bata lokaci ba sai a gyara zama a biyo mu a cikin shirin tare da malama Binta.
To sai sun ce kishi kumallon mata. Ma'ana dai kishi ya zama tamkar wani tsoka da aka halicci kowace mace da shi, amma dai kowa da irin salon nata. To sai dai kishin da mata ke da shi yana tsananta a zuciyar wasu matan, ta inda suke zaman ko mutu ko rai a tsakankaninsu, musamman kishiya irin wanda miji ya hada ko kuma kishiyan saure. Ga wasu kuma duk da kasancewar su kishiyoyi, amma sun zabar kansu hanyoyin amfanar juna. Musamman ta fannin tattalin arziki, a lokuta da dama akan samu kishiyoyi waɗanda suke aiki ko kuma aikata wa kishiyoyinsu, waɗanda suke karɓan haƙƙinsu ko kuma suna biyan su bayan sun yi musu. Waɗannan su ake kira da manyan mata. Abu ne wanda a halin yanzu, musamman a tsakankanin mata matasa, ya zama kaman abu mai wuyan samuwa. Ga misali, za ga kishi da take wata sana'a ko kuma take aiki, tana daukan kishiyoyinta a matsayin su yi mata aiki ta biya su ko kuma ta tallafa mata ta wani bangaren. Ana dai zaman fahimtar juna. To irin wannan fahimtar juna tsakanin kishiyoyin, shin abu ne wanda yake da sauki tsakanin kishiyoyi, musamman matasa na wannan zamanin? Lallai da dama na sun za su iya cewa da kamar wuya, wai gurguwa da auren nesa. Yanzu dai bari mu fara da shirin namu na tattaunawa akan maudu'in mu na shin zaki iya wa kishiya aiki. Tun aji barkamu da sake saduwa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. A yau yan aji zamu yi tattauna ne akan zamantakewa. Shin idan gina da kishiya kuma ba kya wani aiki a cikin gida, ma'ana ke ba ma'aikaciya bace kuma babu wani sana'a, amma abokiyar zamanki ta kasance ko mai sana'a ko mai aiki, shin akwai wani irin gudunmuwa da zaki bada wanda idan ta nema tana neman gudunmuwa daga wurinki zaki iya yi ta biya ki kuɗi? Alal misali, a ce ki taya ta reno ta biya ki ba tare da sai ta kai waje ta biya ba, ko kuma wankau ki wanke mata tufafinta ta biya ki kamar yadda ake biya, shin zaki iya? To a cikin ajin nan namu, ina tare ne da mata wanda zamu ji ra'ayoyinsu mabambanta. To daga gefe na dama akwai Halima Umar, sannan muna da Ummu Kulsum Muhammad. A kuma bangaren manya mun gayyato Aja Fatima mijin yawa, inda za ta tuno mana shin wani irin zamantakewa ake a da, kuma a matsayinta na uwa me ya kamata a yi a irin wannan yanayi. Malama Halima Umar, bari mu fara da ke. Kishiyarki tana aiki ko tana sana'a, shin za ki iya karɓa mata?
Assalamu alaikum. Kwarai, zan iya karɓa mata aikin ta biya ni, amma ba kowane irin aiki ba. In kamar raino ne zan iya yi, amma in wanki ne da sauran kayan aiki dai haka na gida, gara in je waje.
gara ki je waje ga kina zauna a cikin ɗakin ki ga aiki
ya zo. Ba kowane irin aiki zan iya yi ba gaskiya.
To me hujjan ki na cewa ba kowane irin aiki ba?
Saboda wani aikin akwai wulakanci a ciki.
To da ke da abokiyar zama?
Kuma
kila ke ce uwar gida ma ko kuma ke ce amar su?
Akwai wulakanci ba duka kowane aiki ba, in dai raino ne dai tunda ɗana kowa ne zan iya yi a biya ni, amma sauran ayyuka gaskiya ba zan iya ba. Kamar wanki da kulawa da gida haka wannan ba zan iya yi ba gaskiya.
To menene a ciki? Ni na san dai umma ta ce ina menene a ciki.
Ai kuwa dai kan zan yi, bani sana'an komai, bana aikin komai. Ta ce min ga reno ko kuma a'a ga wanki. Ki min zan biya ki. Zan mata
gaskiya?
Menene a ciki? Gaskiya har cikin raina zan wanki miki, ina wanki miki. Ki dauki abin da zaki bani. Zan yi irgawa ma, in ce miki kayan ki na kaza ne, dauki kudi na ki bani, in kashe gararin gabana da shi. Saboda yanayin da muka taso a gida. Kai ba ma irin wannan aiki haka baka bani, sana'a ma. A gidanmu akwai mai yin kulli-kulli. Wallahi haka ake kasa aikin.
Kaman yaya?
Za ta je kasuwa, za ta siyo bunan gyadanta. Akwai za ta dauki gyadan, za ta gyara, ta soya.
Ita za ta aikin kenan. Kuma biyanta za ta yi.
Biyanta za ta yi.
Kuma kishiya ce.
Kuma kishiya ta ci. Akwai wanda aka soya, za a dauka a kai niƙa. Akwai wanda ya sa su kuma a tuka, a fitar da mai. An fitar da mai an yi tunkuza. Tunkuzan kuma za a zo za a yayyanka ta. Za a sa a kasu.
Kuma kowanne daga cikin
kishiyoyi za a zo sa hannu. Kowanne kuma duk kishiyoyi ne ga baki daya. Za a sa hannu za a yi aikin. Kuma jarin na mutum ɗaya ne.
To ita ce uwar garken.
Ita ce uwar garken. Za a zo za a yayyanka, za a soya. Manyan za a siyar da mai, za a siyar da ƙuli, za a zo a rarraba. Kowa da nashi kasan. Za a ɗauka za a bashi.
To a irin wannan zaman ko in ce irin wannan yanayin ba kaskanci a ciki ko misali a ce kila wata na ganin ita tun da waccan ne oga mai kuɗin kila ita ce boss kila ana girmama mata fiye da yanda ake girmama saura.
To kamar ya girmamawa.
Kila su dinga ganin ta a matsayin ita ce Hajjaji Makkatin gidan.
To in ba an girmama mata Allah ne ba ta girmama tunda ta zama Hajjaji Makkatin. Musamman ma a ce idan ita ce uwar gida. Ko ba su na ajiyar mu ba ta girman ta matsayin ta babba. To kuma ko da a ce karamin mu ce Allah ya mu wannan buɗin, ita ba ta ji bakin ciki da kyashin ta jawo mu a cikin sana'ar nata ba. Mu shiga kowa ya rika samun nashi kasan ba. To ni dan me zan ji bakin cikin yi? Ai da kaina kenan. Ina fa cikin gidana ne. Ban fita ba.
Kina ɗakin ki?
Ina ɗaki na.
Yazo ya same ki.
Yazo ya same ni. Za a zo a ce min ga kaza ga kaza ga kaza. Zan fito zami. Ya fi in kwanta in yi bacci in tashi bani da ko sisi.
Anya, Halima fa ta ce wani lokaci fa akwai wulakanci da kuma kaskanci a ciki. Halima, wani irin kallo kike ma irin wannan taimakekeni wanda ake yake tsakanin kishiyoyi, musamman irin wanda ita za ta dauki kuɗi a cikin aljihunta ta biya ki saboda ki mata wani aiki?
Da yake kishiyoyin iri-iri ne, akwai masu hali mai kyau, akwai wanda kuma za su baka aikin da ka karɓi aikin tsakaninka da Allah don kai musu, amma kuma suna neman su wulakanta ka ne kawai. Ka karɓi aikin a biya ka kuma a taimaka wulakanci.
A taka teriri kenan.
Yawwa,
a taka teriri. Wato kudai mata ba a faɗa abin ne a waje ƙila shi yasa ko akwai ɗan kunya.
To ai ba daɗi, wulakanci bai da daɗi.
To me a wulakanci a neman kuɗi?
A gaskiya ba zan iya ba. Bari ma dai in miki mai kan kaj ba zan maki shi ya aiki ba. Ina tana kishiya ni kishiya ta kuma tsaya ina wani faman aiki. Wallahi ba zan mata ba gaskiya. Gara in yi waje in je in nema aiki na.
Dan ba zan iya. To idan akwai kuɗi fa za fa ta biya ki.
Ai ko 100,000 za ta bani ba zan yi ba. Gara in fita waje in je in yi dan bani san raini da wulakanci. Kishiya ce fa.
To bai kawo raini a neman kuɗi.
Kai ina. Ba zan iya ba wallahi. Gaskiya gara in je waje in nemi aiki na ko nawa ne in yi shi ko nawa za ta biya ni a gida ba zan yi aikin ba. In dai ba haɗa baki suka yi da miji ba in yi aikin nan gara a ban ni da fatara na ta kashe ni in ma kashe ni za ta yi amma ba zan taɓa yi maki shi ya aiki ba.
Ikon Allah
ba zan yi ba.
Kada kuma masu saurari su ringa tunanin irin wannan ra'ayin naki kamar irin yana tafiya da hasara ne da bakin ciki kina. Saboda tana aiki ko kuma tana da sana'a.
To ai ni ma gara in nemi nawa. Da dai rabu a jikinta gara in nemi nawa don ba zan taɓa zama in zauna a ƙarƙashinta ba. Ba zai yiwu ba.
To ɗakin nan da ya ɗau zafi musamman saboda wannan maudu'i. To nake muna da wanda take a matsayin uwa a cikinmu wanda za ta yi mana bayani a tattaunawar tamu kuma me ye mahanganta a game da irin wannan zamantakewa da ake yi musamman na matan yanzu wanda suke zaman kishi. Malama Fatima Mijinyawa. Kin ji irin tattaunawar da muka yi da matasan mata a cikin wannan zauri namu. Shin idan aka samu kai a irin wannan hali inda kishiya wata take da ilimin sana'a ko kuma take aiki take neman taimakon ɗaya daga cikin abokiyar zama da taimaka mata ko ta rike mata 'ya'ya ko tai mata wankau kai ko ma dai dafa abinci ne saboda kila za ta dinga dawowa datti za ta biya ta wani irin yanayi ke gani ya kamata a duba
eh to kafin mu magana akan yanayin nan sai nayi waiwaye da ake cewa adan tafiya wato waiwayen da zan yi shi wannan maudu'i da aka bujiro da shi cikin wannan makaranta namu ina tabbatar muke cewa ni bai zama bako a gare ni ba tunda abu ne wanda muka taso muka ga can iyayen mu ana yi zaki ga gida daya mace tana yin kosai wannan da ake na karya wani safe zaki ga mai wanke waken daban mai soya kosan daban sannan kuma ita kuma dayan tana zaune wuri duk wani wanda zai siya shi zata kulta mishi ta rika mishi ta tara kuɗi
kuma jalin nan mutum ne
haka zaki ga an kafa wannan zaki rika jima ana ce hajiya mai koko idan koko ne to in kin ji ko a cikin gidan siyo koko ne kika ji ana ce hajiya mai koko to ita ce mai jalin zaki ga wannan ita zata jika ingero ne ita zata tace sannan kuma wajen damawan wata ce daban zata dama to ita kuma hajiya mai koko sai ta fito ta kame tana aunawa
an gama mata duk aikin
duk an gama mata su kuma wannan suna miƙo kwano suna abawa ne to duk an riga an zauna an yi jejeniya abin da za a ba kowa a yi ne to kin ga daman shi rayuwar duniya gaba ɗaya ya kunshi cewa dole ne ya kasance duk abin da zaka yi sai da taimakon wani dan uwanka kamar yadda manyan mu ke cewa hatta da ka zo duniya inda ba a taimaka maka ma ba za ka rayu ba to haka nan duk abin da zaka yi neman kuɗi ne aikin ne sai da taimakon dan uwanka mutum dan adam to amma in muka bijiro shi a cikin wannan zamanin kamar yadda waɗannan yara suka tattauna kowanne na ji abin da ta faɗa idan kika waiga wannan zaki ga tana kan hujja in kika waiga wannan zaki ga tana kan hujja saboda ba a tare an zama duka an lalace ba ana samun na kware wacce in ta samu sana'an ne saukin kai ce za ta jawo kishiyoyin nata ko kishiyanta a zauna a yarjejeniya za ki taimake ni saboda kaza da kaza to wata kuma kodinta wulakanta ta sai ta saka ta a cikin sana'a kodinta bada labari ai ta zo min mai aiki ta zo min baiwa sai abin da na ga dama nake
yi wata da harshe biyu ne
to amma kin ga bangaren janibin wannan baiwa Allah ya ce magana akan cewa eh za ta iya to menene ko a ciki menene a ciki idan ma'aikaciya ce wai abin da na hararo a cikin wannan tattaunawa nasu wacce zaki zauna ki shiga kitchen ki dafa abinci ki bata aiki zo mai aikin ta ita ma ta zo mai aikin ki ita ma ta dafa ta baki to menene a ciki din an hada gwiwa an yi sana'a a jalinta to mu sani cewa idan ma sana'a ake yi Hajiya Binta ina tabbatar muke cewa saka hannun wata zai sa sana'an albarka amma da yawa mata musamman ƴan mata ƴan bana bakwai ne yanzu ba za su gane ba
ba gane
wannan misali kina aiki ga kaya na da Allah kin ga in na dawo bana samun lokacin da zan yi wanki kuma in ne abinci na fita kin ga kitchen ɗin nan ban gyara shi ba ba wanke wanke ban san lokacin zan yi ba washin yaya ne zamu yi shikenan a zauna
wato da ta kawo na waje ta ga barta ba wata
ta kawo wani mazai wajen ma ta zo ta ga sirrin gidansu ta ga abin da ake ci ta ga komai nasu sai su kashe su lufa a tare ba wanda ya sani kin ga wankin nan zan rika miki a kaza ko kuma wankin nan zan rika baki kaza a wata dai gaba ɗaya zan rika baki kaza
haka
wallahi ni na ga kishiya da kishiyan da suka fara yin haka har sun yi wata uku na hudu sannan mijin ya sani shi ma din sun faɗa mishi ne dai saboda ya ji daɗi
ba ya san cewa kansu ya
hada ita mai aikin ba ta faɗa din a yabe ta bane ita wanda ta karɓi aikin ba ta faɗa ne don wani abu a'a kawai ya fahimci cewa kansu ya hadu to saboda haka a cikin wannan zamani taimakon junan nan rufin asiri ne ku rufa ma junanku asiri musamman yadda wadda baiwa Allah ta ce in raino ne ki taimaka mata a ƙaru ta samu ko kuma ke kanki ma ki kasantar da kanki shin wannan aiki da kike ni ina ganin kamar yayi miki yawa shin ko zan rika miki kaza
wato kila ma ba ma kishiyar ita din mai sana'ar ko mai aikin ne za ta kawo wannan tunanin ba ita da kanta ma ɗayar tana iya cewa to gashi in da zaki
iya yi zan taimaka miki da kaza ki dan bani wani abu sai a samu daidaito
lokacin zabani yale lale maraba da yariya kai ku ga masana'a mata macen da ba ta sana'a aurace yale lale maraba da yariya sai na ce biki na baya ka zawa ya zo da anguli ya bura uwa yale lale maraba da yariya sai na ce biki na baya ka zawa ya zo da anguli kai ba falle
madalla jama'a masu sauraro har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin na yau da gobe yanzu sai ku sake biyo mu domin jin ci gaban shirin
to amma kaman yanda ita Halima ta kawo hujjojin cewa akwai tsoron za a samu kila wulakanci da kuma gori a tsakanin matan idan har kishiya ta yadda cewa bar ta sai makawa kishiya ta karba albashi ma'ana ta zama kaman ta zama karkashin ta kenan ba ta ganin shi ma ne hujja ne da
hujja ne kamar yanda na faro magana nan ce ba a tare gaba ɗaya an zama ɗaya ba na ce wata za ta yi domin taimakon wata za ta yi domin nuna alfahari to daga nan ne ai daga lokacin da kika fara ai zaki ga takun sakanta
haka
in kika ga akwai wulakanci tun duk ba inda al'adar mu masu mai kyau na zamantakewa da addinin mu ma a zamantakewa ya yadda cewa ka yadda da kaskanci da wulakanci in kika ga da kaskanci da wulakanci a wannan abu da an ba za ta yi miki shi a wuya akai ba ba kuma ya zama wajibi bane ba ni gishiri ne in baka manda sai in ce wannan aikin kika muka yarjejeniya to izuwa yanzu ni ina ganin ba zan iya ba amma ba cikin fada da tashin hankali da ba juna a tada jijiyar wuya ba a'a kawai ba zan iya ba sai ta ajiye mata
arabu lafiya
ke kwarai da gaske
to madalla to yanzu bari mu ji shawarwari daga wurin mai ba da shawarwari na zamantakewa Khadija Sa'ad Muhammad to yi wa kishiya aiki ya Allah ma'aikaciya ce ko kuma mai sana'a wayansu matan suna ganin a matsayin matsala ne wayansu kuma suna ganin za su iya aikata hakan a matsayin gina mai ba da shawarwari na zamantakewa ya kiyaye hanyar hakan kuma wani irin amfani ko kuma rashinsa za a iya samu idan aka samu wannan hulɗa tsakanin kishiyoyi
To za mu iya kallon abin ta fuskoki guda biyu zuwa uku. Na farko irin zaman da ake tsakanin su abokan zama kishiyoyin kenan. Idan ana zama na arziki ba ma maganan kuɗi ba mace ko ta baki abu ta saki mata ta ce za ta biya ki. Kina ma iya mata kawai saboda daɗin zamantakewan da kuke yi na yau da kullun a matsayin wani hanya na kyautatawa. To idan ya zama na cewa kuma ana zaman arzikin wata za ta ga ai kyautatawan da kike mata yayi yawa ya kamata ita ma idan tana da karfi ita ma ta tallafa miki ta wani bangare sai ta kawo shawaran cewa to wance tunda kina taimako na to me zai hana ko zaki iya dinga min kaza ina biyan ki maimakon da nake kaiwa waje ya zama ana mun to ita kuma wanda ake bata wannan daman ta yi aikin za ta iya yadda ta karba saboda ta san tsakanin su akwai fahimtar juna babu wani tsoro na wulakanci ko cin mutunci da za a yi mata za ta iya karban aikin ta yi bangare biyu kenan to da yawa daga cikin mataye suna ganin abin a matsayin wani abu ne daban saboda ba a saba ba da kuma yanda suke dauka idan aka kira kalma na kishiya matsayin wata abace wacce ya kamata a ce ana wacce ana gasa yawa tsakani to ya za a yi musamman na wannan zamanin to idan an dauke ta a matsayin abokiyar gasa to ya za a yi wacce kike gasa da ita ta dauki abu ta baki na aiki ki mata to akwai wani nau'i na kaskanci kenan a ciki a yanda wasu su suke fassarawa to amma gaskiya a mahanga na fahimtar rayuwa na yau da kullun ba wani abu bane saboda wata din da gasken ba ta da shi kuma tana neman yadda za ta yi ta samu wata din kuma kishiyar ba wai mijin ke ba ta ba tana da wani hanyarta da take samu kila ta iya yiwa ko ta bangaren iyayenta ko ta kan kanta ma Allah ya wadata ta da wasu abubuwa to idan ta ce mai kishiya zo ki ci arziki ba zai zama wani abin tashin hankali ba za ki iya karba ki tunda za ki iya zuwa waje
kima wasu irin wannan aikin kuma wanda bai kai wannan ba makila su biya ki ma ƙasa da abin da ita za ta biya ki so da haka ba zai zama wani abin tashin hankali ba amma a gaskiya matan yanzu su suna ganin shi a matsayin damuwa ne wanda kuma ya kamata ai kokari a cire wannan tunanin saboda da yanzu a duniyar da ake ciki duk abin da zai kawo maka ci gaba shi kake kallo ci gaban dai zai zo kuma ta hanya mai kyau ne ba ta mummunan hanya ba shikenan in dai za ta biya din kuma in kin yi din tana biya kuma idan ta biya ke kudin yana amfanan ki to yana da kyau ki kauda kai koda wata za su zo ta ziga ki ta nuna dan me zaki makishiya ki nuna mata kuna zaman lafiya kuma kuna girmama juna saboda haka za ku ci gaba da wannan rayuwar da kuke
tawani yanayin akan samu mazajen da wato mijin da ke auren waɗannan matan kaga shine ya kawo matsalar ila ya nuna cewa ba za a yi ba ko kuma idan ɗayan ma'aikaci ya ce ya ce sai dai inda ta je ta kai waje ba ka gani ana iya samun matsala idan ta karba din take
eh tabbas ana ma samun matsalolin saboda akwai mazajen da suke da wannan wani zai ga idan har ya yadda ya zama akwai irin wannan mu'amala a tsakanin kishiyoyi to za su samu haɗin kai kenan sun dinke sun zama tsuntsiya daya
saboda
ni ba wai labari ba ganin ido na akwai kishiyar da na gani tana makishiya wanki kuma wallahi ba ita tace mata tai mata ba kawai idan ta ga uwar gidanta ne za ta jika wanki wani dalili yasa da shauninta da tana da nauyi haka da nawa bata yi ba ita kuma waccan irin tana son ko ina tsaf a gyara in ta wuce ta dawo gobe ta ga an kwana bata yi ba wallahi ko da za a fito da safa ta wanke mata ta shanya ba wai maganan ta biya ta kudi bane ita kawai maganan gyaran gida ne an jika kaya ba a wanke ba ta gyara
ba
ta da asara ba ta ma dauke shi a matsayin abin damuwa ba kawai ta dauke kishiya yar uwa a matsayin yar uwa ta dauke ta to wasu mazan suna tsoron irin haka saboda sai su ga idan mata suka samu wannan fahimtar to za su hade musu kai to bar su yi da yanda za su yi su raba musu kai saboda dai shi ya tsira da abin da yake tunani za a iya raba shi da shi
to ai sun ce wai sun fi samun wai turaidaya
idan ba a samun haɗin kai ya danganta da yanayin matan domin idan mata suka haɗa kai wata tana taimakon wata ayyukan ma ya fi tafiya yana da kyau ita mace ta gane cewa in dai har zaki iya fita waje kima wata aiki ko kima wani aiki
ko
aikatau ko raino ko ma duk wani aiki da za a yi a biya ki to kuma ki karɓa kuɗi kin san kuma aiki kike yi ba laifi bane idan kin yi makishiye ki irin wannan aikin kuma ita ma kudin za ta biya ki a rayuwa dole wani ya fi wani ba yanda za a yi a ce wai samun ku da arzikin ku kai da kai ne ko da tsakanin kishiya da kishiya ne saboda haka idan Allah ya sa kishiye ki ya zama ta fi zama ta dauka ku fiye da ki hakuri ki gane cewa daga Ubangiji ne sannan ki kwantar da kanki ki amfani da daman da Allah ya bata ke ma ki samu amfani da zaki samu dangane da ita ni kaina ina ma da ya wanda dan uwan kishiyarta ya samu musu aiki da ita da kishiyarta duka suke yi Allah da ikon shi aka zo rage ma'aikata aka rage kishiyarta ita tana nan tana zuwa
kuma
ita da aka mahanya kuma wallahi kishiyarta ba taba nuna bakin ciki ba ita kuma in ta je ta dawo saboda tunda yanzu wannan bata nan abinda aka bada na albashi sai ta diban mata ta bata a nuna karin godiya tunda ita ce tai mata sanadi da ta samu saboda haka ana zama arziki ga matan da suka gane su ne muke cewa manyan mata masu aji da suka waye
to madalla Tuma sararo yau a madafarmu muna tare da Khadija Ahmed Fati domin ta kawo mana ɗan dabarbarin mu na mata. To Khadija ta ce tana da dabarar da za ta kawo wa mace duk irin matsin da ake ciki na tsalin arziki da rashi to duk abin da mace take da shi a cikin ɗakin ta za ta iya sarrafawa Allah ya ci gaba da rufa mana asiri. Fati barka da shigowa.
To barkan mu dai ya rayuwa kuma ya yanayi.
To alhamdulillah.
Allah ya kawo mana sauki.
To amin. To Fati me muke da shi kuma me za a harhada?
To abincin da zamu yi dai abinci ne na Hausawa kuma ba kowa ya san shi ba idan ba yanayi ba ba kowani gida gaskiya suke yin shi ba sunan shi tikki
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 to kula ta shi ne wannan kuma kin ci abincin Hausawa
abincin Hausawa ne saboda yanayi rayuwa uwar gida wadiyan da ke ciki dai ki san yanda za a yi dai a dan sarrafa dai a sa a bakin salati
yara dai su samu wani a bakin
su ana buƙatan saki na masara ko na shinkafa ya kasance kananan barji kanana kin san akwai barjin da yake manya akwai kanana to wannan gaskiya in manya ne ba zai miki ba sannan ki dan samu waken ki ko danya ki dan yafa a ciki sai ki samu kayan miyan ki tattasai attarugu albasa sai gishiri sai ki samu dan dandanan ki kina buƙatar mai man gyada ne ko kuma manja duk wanda dai ya samu sannan uwar gida ana buƙatar ganye. Kun san fa ganye yana da amfani sosai a jiki, shi yasa muke ba ma uwar gida ko amarya, muna dai ba ma ƴan uwa shawara a dinga shuka ganye gaskiya, ko a dan tukunya ne ko a bokiti ko a wani abu, saboda yanayin rayuwa dan zogalan nan dan alayyahu nan dan abu rama haka, to idan buƙata ta taso haka kaman dai wannan an buƙatar alayyahu, zaki tsinko abinki dan saki ciniki wanke ki yanka abinki, kin ga nan ma an samu dan abin da zai yi amfani a cikin jiki.
Akwai iron ai.
Na'am. Zaki tafasa wakenki, uwar gida waken yayi laushi sosai, sosai yayi laushi kamar za a ci a lokacin. Saboda kai ki manta da tsaki za mu yi amfani. Idan kika tafasa wakenki, sai ki jajjaga kayan miyanki, ki dama kin riga kin wanke ganyenki, kin yanka. Sai ki samu tukunyanki mai kyau mai tsafta, ki dora akan wuta ki sa manki, in kin sa manki sai ki dan sa albasa kadan a cikin man ya dan soyu, sai ki zuba kayan miya in ya dan soyu daidai da kamar yadda dai ake dafa duka, sai ki zuba ruwan sanwan ya zama kadan ba kamar na shinkafa
ba, tunda kin ce wake ya zama
wake ya riga ya mutun da tsaki zaki yi. Zaki yi shi ne kamar dafa duka, inda ake dafa duka
na gane zai warware,
zai washar washar, ki ci shi kamar dafa duka. To idan kika sa ruwan ki dan kadan, kake cika ruwan, saboda koya kika bashi ya turaru nan da nan zai. To in kika sa ruwan ki dan kadan, idan ruwan ya tafasa, sai ki zuba wake. Dama waken ki ya riga ya dahu,
kawai dan tuntube yake jira ya karasa.
Ya karasa, kin zuba dandanan ki duka a cikin tukunyan ki
da wannan ruwan sanwan nan
a cikin ruwan sanwan ki. Dama tsakin ki ki riga kin wanki, kin rege shi idan da ƙasa, ki tabbatar babu ƙasa, sai ki sa tsakin ki na jujjuya, saboda idan baki juya shi sosai ba zai.
Wato wake ake fara zubawa,
waken
zaki sai ki bi shi da wannan,
sannan sai ki bi shi da tsakin, sai ki jujjuya,
sai mai takarma dan kakkada har
kada, dan jujjuya saboda idan baki juya shi ba wani guri zai dunkule tsaki ne, in ya dunkule kuma kin ga ba zai dadi ba,
kayan hadin ba zai yi sama, amma in aka juya duk sai su hade
su, ki juya a hankali, sai ki rage wutan ki sosai kafin ki rufe. Ki kawo ganyenki
da aka wanke,
da kika wanke sai ki zuba, in kika zuba sai ki kawo murfin ki ya rufu sosai sosai, ki rufe sai ki rage wutan ki. To mintuna kadan, kin san tsaki ne waken ki, da ma ya riga ya nuna saura kadan ne, za a ce ya ƙara
kayan nan nan kawai ke jira da
manje ya take shi. To ki riga duk kin hada su anan, to sai ki rage wutan ki sosai, kin sa ganyenki kin yi abu su. Ina baki labari, idan kika yi wannan girki a wannan yanayin da ake ciki, ba za ki tantance ba. Minti 10-15 nan bai san wuta. Don kina cika wuta zai yi kauri. Bai san wuta, sannan kuma in kika riga kika sa tsakin kika gama jujjuya shi, ba a buƙatar a ƙara motsa shi. In kika sa zai miki, ba zai miki yadda ya kamata ba. So sai ki rufe
shi. Sai ya haɗe ya kwabi.
Yawa sai ya haɗe ya kwabi.
Amma an kama shi
ya tsotse da kanshi, za ki gan shi ya washar washar, ya nuna kamar dafa duka. In kina ci za ki ce za ki manta halin da ake ciki. Tsohuwar gida bayan kin zuba ganyenki, kin rufe tukunyanki, to kila a nan gefe kina da tsamiyarki, kin wanke, kin jiƙa shi, saboda kin san cin abinci musamman ma irin wannan da aka ce tsaki ne, to akwai buƙatar a ce akwai ɗan abin da za a kora da shi.
Haka ne, ai duk abinci ana sa a kore da ruwa.
To kin samu ɗan tsamiyarki, uwar gida a dinga ƙoƙari, ana samun citta a gida ko da ɗan busasshe ne haka. Yanzu nan sai kika kin sarrafa, ya baki abin da an samu ɗan lemun tsamiya haka, in kika sa kin ɗan jiƙa tsamiyarki, sai ki ta, in kin tabbatar ya jiƙu, sai ki tace. In kika tace shi, shi cittanki idan ɗanye ne za ki kankare, sai ki jajjaga ko ki niƙa shi, shi ma sai ki tace. In kika tace sai ki samu suganki daidai bakinki, ke kika san yanda kike so. Idan akwai ɗan
charkwai maza kwai ce to
yawwa daidai da kyau, amma dai kin san rashin san sugan mutun ɗan tsamiya, dole sai an ɗan sa suga
a dai kashe mishi wannan zafin tsaminsa, sai a hada shi kenan,
sai a hada shi. To in kika hada shi sai ki juya, idan kina da ɗan abin kamshi za ki ɗan iya ƙarawa. In kina
babu ma cutan ya wadata,
ma cutan shi ma ya wadatar, ga lafiya da zai ƙara miki, gashi kuma an samu abin da za a kora a ci abinci cikin kwanciyar hankali da nishaɗi.
To Allah ya rufa mana asiri.
Amin ya haifa.
To baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Julie Leves Gershon da ta haɗa mana shirin. Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an jima.